fara suratul tahrim sura ta 66 cikin alqurani mai girma, kuma mun samu ayoyi guda nawa ne, ayoyi guda 6 a cikin wannan sura. Insha Allah yau zamu tashi aya ta 7 a wannan sura ta suratul tahrim. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين كفروا يا قوتنا كوكا كافر تشيوى دو كوتين الله سبحانه وتعالى لا تعتذر اليوم الله يتي كدكو كاوان أزري اليوم واتو بذاك الذي أزرين wanda ya bijire mu Allah subhanahu wa ta'ala ba, matukar an tashi alkiyama Allah ya kama shi da wannan laifi. Amma idan mutum yana rayuwar duniya, Allah ya taimake shi ya tuba daga bijirewa, to kaga wato Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi tubansa. Amma in bai tuba ba, ya rasu akan kafirci, ya haɗu da Allah a wannan matsayi, aka ce an tashi alkiyama, to kuma duk wani uzuri in ya kawo ba za a karba ba. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun, abinda kuka kasance kuna aikatawa to shine za a saka muku. Kenan wannan tsoratarwa ne da kar mutum ya rayuwa akan kafirci, ya kuskure ya mutu akan wannan mataki, ya haɗu da Allah a wannan mataki. In ya haɗu da Allah a wannan mataki, aka tashi kiyama yana wannan mataki, to Allah subhanahu wataala ba zai karɓi hanzarinsa ba. Allah ya kare mu baki ɗaya. Na'am. Allah ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku wanda kuka yi imani, tubu ila Allahi taubatan nasuha, ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala min tuba ta gaskiya. Allah ka azurta mu da tuba ta gaskiya. Asa rabbukum, tabbas wanda ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tuba na gaskiya, tabbas mahalicinku ya gafir lakum, ya kafir ankum sayi'atikum, zai kankare muku zunubanku, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, sannan zai shigar da ku cikin aljanna tajri min tahtiha al-anhar, wanda koramu na gudana a cikin wannan gida na aljanna. A wani rana ne za a shigar da ku aljanna din, yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladina amanu ma'a, ranan da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kunyatar da annabinsa ba da kuma wanda suka yi imani tare da shi, wato ba za su kasance, ba za su ji kunya ba. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim, haskensu na haskawa a gaba gare su da kuma dama da hagunsu. Yaquluna rabbana atmim lana nurana, za ka ji suna cewa ya mahaliccinmu ka cika mana haskenmu, waghfir lana ka gafarta mana, innaka ala kulli shay'in qadir, dan kai mai iko ne a komai. Wannan aya Mujahid ad-Dihaq da Hasan al-Basri suna cewa a ranar tashin alkiyama munafukai su ma za a san musu haske, za a san musu haske. Lokacin da aka fara tafiya za a je masauki, ƴan aljanna za su tafi aljanna, ƴan wuta za su shiga wuta, tafiyar ba za ta yi nisa ba sai ya zama hasken munafukai ya bice sai ya mutu. Domin wato malamai sun yi bayanin cewa tashin alkiyama tana da yanayi guda biyu: yanayin farko yanayin haske da zafin rana. A wani asari na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace za a sauke rana ta wu kasa-kasa, ai zufa har kwakwale ya rika tafasa, ya rika bugawa, kamar yanda in an haifi jariri za ka ga madigan shi na bugawa, to tsananin zafin rana zai sanya kwakwalwa ta rika bugawa. To wannan hasken ba zai dauki lokaci mai tsayi ba. Wata riwaya ta ce zai dauki lokaci ne har zuwa hisabi a kare shi. Idan an kare hisabi tas, to kuma wannan hasken zai kwace ga baki ɗayan shi, sai kuma a koma yanayi na duhu bakin kirin. To a wannan lokacin ne za a ce a yi sujada. Idan aka yi sujada, Allah zai umarni duk a fadi a yi sujada. Duk wanda Allah ya taimake shi goshin shi ya kai ƙasa, to da ya dago duk gaban alulun shi sai su haska. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani hadisi yake cewa wanda yake so ya ƙara hasken shi, to ya kyautata alulun shi. Wato da alula ke samun wannan haske. To in an zo fadi a yi sujadan, wasu za su sunkuya amma su kasa lankwashewa da kyau, balantana goshin su da kai ƙasa. To amma albarkatun lankwashewan kuma za a san musu haske, su ne munafukai. A wata aya Allah ya ce yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, ranan da za a rike makyangyama, lokacin da za a nemi a yi sujada don a samu fitillan da za a haska hanya, to sai a rike makyangyaman, don sallah ba sallah ce ta don ta Allah ba, ba sallah ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, ba sallah ce mai kyau ba. Ɗayan biyu, ko sallah ba mai kyau ba, ko kuma dama can yana zuwa masallacin amma munafiki ne. Manufarsa abinda duk ake tafiyarwa ya samu matsala. To wanda yake da ɗabi'a na munafunci zai yi bakin kokarin shi, tunda kaga yana zuwa cikin musulmi, ana sallah da shi, ana azumi da shi, ana aikin haji da shi, zai samu wani bangare na sunkuyawa. To amma goshin shi ba zai kai kasa ba. To duk wanda goshin shi bai kai kasa ba, hasken da ya samu ba zai dawoma ba, hasken ba zai dade ba. Idan ya fara tafiya, to hasken sai ya buce. Wanda ya karanta suratul hadid, wato zai ga yanda Allah subhanahu wataala ya bayani, in an taho gabaki daya an gama hisabi, yanayin matakin farko na ranar tashin alkiyama ya kare matakin haske, an shiga matakin duhu. To in ana cikin tafiya da muminai da abin nan, da kafirai ba su ganin hanya kwata-kwata, buge-buge za su kama yi, wanda za su ga hanya su ne muminai da wani bangare na munafukai, tunda an ba su haske su ma. Kuma malamai sun haɗu akan wannan hasken na ranar lahira, wanda gashi Allah da kanshi ya ƙara tabbatarwa a nan cewa hasken
ta gaban su da dama da hagun su fitullu ne amma kuma matsalan fitullan lahira kai kadai kike haskamawa ba irin fitullan duniya bane in wani ya kunna wani ya amfana ita wannan fitullan in wani ya kunna wani baya amfana duk wanda ya kunna a gurgurdan kunnuwar sa shi kadai zai ga hanya da wannan fitullan taka wataƙila kowa da irin wannan fitullan Allah subhanahu wata'ala shi ya san yanda yanayin zai kasance to idan an fara tafiya da munafukai da muminai sun kama hanya gadan-gadan don za a je ne a tsallaka siradi in an gama hisabi an sai maganar siradi in an je siradi nan ne fa za a zubar gada sai da ta yi sai da ta yi to kuma gashi wuta baka ce mun yi bayani a wani zama da muka yi siradi manzo Allah ya bayani baki ne sannan ga yanayi ya koma baki kenan duk wanda bai da fitilla ba shi ba maganar ganin hanya to su muminai haskensu zai zama yana ta haskawa ana cikin tafiya sai suka fitillan wannan ta mutu ya tsaya fitillan wannan ta mutu ya tsaya to lokacin suke wannan addu'a rabbana atmim lana nurana waghfir lana ba za su gubshe ba suna addu'a da yake harshen su da bakin su ya saba da addu'a Allah ka azurta mu da sabo da addu'a da istighfari da sun gana waɗannan na ta mutuwa su kuma sai su ta addu'a ya Allah ka taimake mu ka cika mana hasken mu shi ya sanya ma a wani akarin hadisi wanda Imam Ahmad ya fitar da shi yake cewa wani mutum daga cikin Bani Kinana yace nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amul fathi shekaran da aka yi fatahu makka sai naji shi na cewa Allahumma la tukhzini yawm alqiyama ya Allah kada ka tabadda ni ranar tashi alqiyama a ce na dauko hanya mun taho da ni da abin nan mabiyana shikenan a ce fitillan mu duk ta mutu ba mu ga hanya ba duk wanda fitillan shi ta mutu dama maganar fada wuta kuma sai da ta yi mama maganar fada wuta ne zubar gara za a ta yi hasken da mutum ya taho da shi shine Allah zai taimake shi sai haska mishi hanya sai ga hanya sai ya wuce amma hanya istiririya ga wuri da girma ga wurin da duhu gashi mutum ya zo fitilla ai ga ba maganar bin hanya a karkace zai zo sai ya fada cikin sa saboda haka nan muminai za su yi ta addu'a kuma Allah subhanahu wataala ba zai tabar da su ba ba zai kashe musu wannan fitillar tasu ba da wannan fitillan da Allah ya ba su za su haska sai su wuce shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa akai mutuka a alula fa akai mutuka a alula kuma aksarin mu muna samun matsala wani bai tashi fara fira ma sai ya fara alula bai tashi fara fira sai ya fara alula yana alula yana surutu yana alula yana surutu bayan alula ana so ana suni in an wuda hara mai kyau ko wanda gaba a kalle shi a wanke shi sosai kuma da manzo Allah ya ce wa balik fil istinshaq illa an takuna sa'ima ka kai mutuka wajen shakarwa da kacewa abin da ke cikin hancin ka ya fita saboda wato sai din kana azumi haka kuskuren baki ka kai mutuka shi ma sai in kana azumi duka wadannan guda biyu kada ka kai mutuka a cikin su saboda haka sai zama gaba gare su duka yana haske daman su da hagun su shi ma yana haske kuma kamar yadda wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kowa gurgurdan imanin shi gurgurdan hasken sa don gurgurdan imanin ka gurgurdan da za su ke fita alolan ka ai in ba imani sosai haka za ka dauki alolan a wulakanci wani lokaci sai ga mata a cikin gidaje suna alola kai ka ce ma wani wasu abin ma ka rasa gane tsuran da ka shi a tsaye a tsaye yanga wulakanci ga yanan dai zubi har aganin suna yin shi da su ga dama Allah ya kare to mazan mu ma muna irin wannan sai ga mutum yana alola kan ba alola yake ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa a cikin alola tabbas akwai maganan samun wannan haske wanda Allah ya yi bayani a wannan sura a dunkule wannan aya tana karantar da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tuba amma ta gaskiya irin tuban da in an tatso nono daga hantsa nonon ba zai koma ba ya fita kenan abin nan wato mutum ya yi itirafi da zunubin sa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma kada ya koma ga wannan aiki in mutum ya haka to wancan zunubin da ba duk sai Allah ya yafe shi in ko Allah ya yafe shi kaga sai maganar shiga aljanna a wace rana za shiga aljanna shine ranan da Allah ba zai tabar da muminai ba zai kashe hasken fitillar da ya basu ba kuma wannan yana ƙara nuna muhimmancin mutum ya kiyaye sallah da kyau dan in mutum yana sallah ashe ba sallah yake yi ba wai yana sallah ne sallan ta baci ba a'a yana sallah ne ba sallah yake yi ba kaga abu ya lalace
ya zama yana sallah ba sallah yake yi ba idan tashi alkiyama a ce a durkusa a yi sujada ga Allah subhanahu wataala ya kafin sujada din saboda baya sallah tunda ai an yi sallah ga manzon Allah ko ya ce ka koma ba kai sallah ba kaga ba ai sallah ba hadari ne dan su sallan ta baci da ya bi dama dama a ba ai ba Allah ya kare mu na'am
ya ayyuhan nabi jahid الكفار والمنافقين واصرف عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
يا أيها النبي يا كي ونن النبي ونن دي شيني أسلوب من القرآن شيني يند الله سبحانه وتعالى يكي مؤاملة دا من زنسا دي يند أكي سوء أمر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم sai kaje an karrama shi ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil haka dai amma sauran annaba sai kaje ana fadin sunan su wannan karramawa ne da ƙara nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jahidul kufar wal munafiqin kai jihadi ga kafirai kai jihadi ga munafiqai waghluz alaihim wannan waghluz alaihim yana komawa kan munafiqai wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata a hadisansa da wurare daban-daban cewa wanda yayi aiki da wannan aya ya yaki kafirai da takobi ya ja layi ya ja daga ya yaki su da takobi da ya tashi yin jihadi da munafukai su kuma sai jihadi ya yaki su da harshe wani lokaci ya sauƙaƙa musu wani lokaci ya kausasa musu tunda an ce wagluza alaihim wani lokaci ya kausasa musu ya fadi wasu ayoyi waɗanda Allah subhanahu wataala yake bayanin uquban da zai dandana mu munafiki a wannan doran ƙasa sannan kuma da abin da zai dandana musu in an je ran tashin alkiyama Allah ya kare mu daga nau'o'in munafunci wa mawahum jahannam sakamakon waɗannan duka da kafiran wanda ya mutu yana kafirci da munafukan wanda suka mutu suna munafunci sakamakon su jahannama ne wa bisal masir tir a ce sakamakon mutum ya kasance jahannama ne a ce mutum dan jahannama ne to ai kuma shikenan ya rasa komai duk abin da ya samu a duniya to bai samu komai ba na'am
daraballahu mathalan lil ladina kafaru ra'atu nuhin wa ra'atu kanat tahta 'abdayni min 'ibadina salihayni فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين
ضرب الله مثلا للذين كفروا ألا يا بوغا مثال wasu waɗanda suka yi butulci suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala su wane ne waɗannan imra'atu nuhin wa imra'atu lutin matan annabi nuhu da matan annabi lut kanata su waɗannan matayen guda biyu sun kasance ta ta'budaini suna ƙarƙashin wasu bayinmu ne guda biyu min ibadina salihain daga bayin nan namu guda biyu na gargari fakhanatahuma sai suka yaudare su falam yugniya anhuma min Allahi shay'an zama da mutanen kirkin bai amfanar da su komai ba wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin karshen lamarin su aka ce su shiga wuta tare da masu shiga akwai wani asari nan da al-Afi ya fitar da shi daga Abdullahi dan Abbas yake cewa kanat khiyanatahuma annahuma kanata ala ghairi dinihima da aka ce fa khanatahuma sai suka yaudare su to yaudarar da suka yi shine ba su yi imani da su ba su yarda da addinin ba fa kanat imra'atu nuhin tutli'u ala sirri nuhin matan annabi nuhu sai ta koma tana tona duk wani abu nashi na asiri فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به إذا وني إيماني شيني سر أنا من نوح با وني سري تكي
tonawa ba. Idan mutum yayi imani tunda matakin farko ne za a ce yayi shiru ya bar abu sai yayi karfi sannan aji to matan shi sai ta ko da kanta ko ta tura babban danta yaje ya sanar da jababira kan gararrun wannan lokaci wanda suke fito na fito da annabi Nuh sai su je su kai sai yaje ya gaya musu cewa ga wane dan wane ya zo ya musulunta to su kuma waɗannan jababira sai su diran masa sai sun raba shi da wannan addini ya koma addinin gargajiya wannan shine ha'incin da suka yi ha'incin da tayi ha'inci biyu ha'incin farko bata yadda bata imani ba ha'inci na biyu wanda ya musulunta sai ta je ta tona kuma tonawan yana fitowa daga gida ta bangaren gashi ita matar shi ce duk abin da ake faruwa cikin gida tana sane sannan babban danta shine babban dansa ta sa shi ya like ma mahaifin yana ganin shi gida fitan mahaifin in wani ya zo wurin mahaifin ya musulunta to zai sanar da ita ita kuma sai ta dauki gabarin sanar da wadancan jababira ita ko mata annabi Lut alaihi salam fa kanat idza adafa lutan ahadan akhbarat bihi ahli almadina mimman ya'mal su ita abinda take yi wato idan annabi Lut alaihi salam yi baki to sai ta abin nan wato idan yi baki akhbarat bihi ahli almadina mimman ya'mal su ita ma sai ta sanar da waɗanda suke amfani suke lalata maza suke alfasha da maza sai ta sanar da su idan ta sanar da su to shikenan sai su diran ma waɗannan baki wata riwayan ta ce tana sanar da su ne da hayaki ita ba fitowa take yi ba sai ta kunna wani abu ta kunna ciyawa ko ta kunna wani itace da ta daga da sun ga hayaki to an yi baki a matsayin shi na babba kullun yana baki saboda haka da an ce ga baki sun zo sai su zo gidan su yi ma gidan da'ira sun zo neman maza Abdullahi ibn Abbas ya ce ba samu wata matan wani annabi ba wanda ta ha'ince shi da zina ba wato da aka ce sun ha'inci annabawansu ne da waɗannan abubuwan guda biyu da rashin imani da kuma tona wanda ya imani in mata adabu Nuhu ne ita kuma matan annabi Lut da tona baki domin masu alfahasha su neme su fi alfahasha da su abin nan sannan wannan aya tana karantar da cewa so da yawa akan samu mutumin kirki kuma ya zama na kusa da shi ba mutumin kirki ba alaƙar miji da mata ba alaƙa ce ƙarama ba zai yi kenan a samu namiji nagartacce lafiyayye amma ka ga matar shi kuma a juye a rikice a burkice idan ya zo kila ko nasiha zai ce zai yi ko karantarwa zai yi kada ka ce ahab da ma ya je ya fara da matan shi ga ta nan a ruɗe ai kila yana zo ne da ita ne kawai na lalura ana jiran lokaci in lokaci ya yi shi kenan a rabu lokaci ake jira tunda komai yana da lokacin shi kamar yadda auren ke da lokacinsa shi ma rabuwan na da lokacinsa in ya zo shi kenan sai kowa ya gaba kaga ga mutumi ga mutanen kirki annabawa amma kaddara matan kuma firgitattu saboda haka kada wani lokaci ka ga mutumin kirki ka rasa gane ya akai ko shi ko yake zaune da irin wannan mata ai kaddara ce in Allah ya kawo rabuwa da ita din shikenan sai ga rabu da ita in kuma Allah ya ga dama haka nan za a zauna ta zama mishi jarabawa domin kowane dan adam za a jarabce shi kuma hanyar da za a jarabce ka ba kai za ka tsara ma kanka ba Allah zai tsara yadda ya ga daman jarabawan wani Allah zai jarabce shi ne da mata shedaniya ta zama mata shedaniya amma kuma shedancin ta inda ya dage ya kafu a abinda yake na yake alheri ba zai cutar da shi ba tunda ga wannan annabawan sun wuce ga rahman Allah su kuma matan sun wuce ga fushin Allah Allah ya kare mu wa daraballahu
مثلاً للذين كفروا وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الصالحين.
Wato kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bada misalin wato maza na kirki mata ba na kirki ba sai kuma ya sake bada wani misalin inda ake samun matan kirki mazan kuma ba na kirki ba Allah ya kare mu wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu mar'atu fir'aun Allah ya buga misalin wato wanda suka yi imani ya buga misali da matan fir'auna Asiyatu bintu Muzahib idh qalat yayin da take cewa ko tace rabbi ibn li indaka baytan fil janna ya Allah ka gina min gida a wajenka anan aljanna kaga sai ta fara tambayan jiwar qabla aljanna wato ta makoci Allah subhanahu wataala kafin ma aljanna din wa najini min fir'aun ka tsirar da ni daga fir'auna wa amalihi da aikin da yake nufi yayi na kashe ni koko na azabtar da ni wa najini min alqawmi adh-dhalimin ka tsirar da ni daga mutane azzalimai Asiya mata ce ta Fir'auna kuma ita ta ba da gudunmuwa mai girman gaske wajen tarbiyyar annabi Musa alaihi salam bayan jayayyansa da Fir'auna bayan jayayya annabi Musa da Fir'auna duk lokacin da aka je aka yi wata jayayya aka dawo sai labari ya kai ga Fir'auna cewa Asiya takan tuntubi maza me ake ya abu ya kasance idan suka ce al-ghalaba nasara yana bangaren annabi Musa ne sai tetamunna wannan labari ya sanya Fir'auna ya tuhume ta da cewa lalle ta yi imani da annabi Musa kuma yasa ai mata ukuba nau'o'i na azaba a fita da ita wajen gari a azabtar da ita a rairayi ai mata nau'o'in azaba dai da ya saba wa fir'auna zil autad saboda fir'auna na da abin nan ginshikai da yake kyafe mutane wato a daga mutum a daura hannun shi a daura hannun shi a daga kafan shi a daga man shi a kyafe shi Allah ya kare ana fita da ita ana mata wannan azaba daga karke yanke hukuncin karshe na ranan da in an tabbata ita kada a dawo mishi da ita wato kenan bayan an azabtar da ita an gaba ta mutu bato a san yanda za a kashe ta wasu ruwayoyi suna cewa ya ce in an mutu na oyin azaba a yinin yau bata rasu ba bata mutu ba to a shimfida ta a gunguru dutse daga can sama ya fado ya buga ta shikenan sai ya zama ta kan ya fashe gabaki ɗayan shi to lokacin da ta ga an dauki matakin karke an kwantar da ita an hau dutse ana so a je can karke don a turo dutsen da zai zo ya fada mata ya zama kwakwalwanta ya tsiyaye jikinta ma gabaki ɗaya an rasa shi to sai ta yi wannan addu'a rabbi ibni li indaka baitan fil janna ruwayoyi sun zo da cewa tun lokacin da suka kwantar da ita a wannan wuri ya zama idanta na kallon sama Allah ya zarara saboda haka ko lokacin da aka jeho dutsen an jeho dutse ne kawai ya samu gangan jiki amma babu ruhi wa maryama ibnata imran allati ahsanat farjaha Allah ya bada misalin wato maryama binti imran yin imran wani bawan Allah ne wanda gidan shi Allah ya ma gidan albarka shi yasa aka samu suratu ali imran a cikin qur'ani ya zo da suran wasu gidaje
su gidajen gabaki ɗin su gidan kirki ne, gida ne mai albarka. To ita Maryam ɗar nan gidan ne, Allah ce ahsanat farjaha, wadda ta kame farjinta daga zina. Yahudawa wato zina a wurin su wani abu ne gamagari, gamagari kaman wani abu ne wani na al'ada, ba ma wani abun kunya bane, kusan abu ne wanda aka saba da shi. Amma ce ga wata mata ko ga wani namiji wanda bai taba zina ba, su bai ma taso a wurin su ba, Allah ya kare mu. To amma ita ta taso, Allah ya kare farjinta daga zina. Fa nafakhna fihi min ruhina, muka yi busa a cikinta wato daga ruhinmu, wato aka aiko malaika Jibril ya abin nafata masala laha basharan sawiya, ya hura, ya hura iska, wannan iskan ya shige ta, sannan sai ta samu ciki. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, ta gaskata kalmomin mahaliccinta, tunda Allah ya aiko malaika da saƙon kalmomi, kuma ta yi da waɗannan kalmomi. Wa kutubihi, da littafinsa, wa kanat minal qanitin, ta kasance wanda suka kai matuƙa a imani. Waɗannan mataye guda biyu an ba da misalinsu a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda Imam Ahmad ya fitar da shi daga Abdullahi dan Abbas, yake cewa khatta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil ard arba'at khutut, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ja layi, ya ja layi, ya ja layi, har ya ja layi guda hudu. Wa qala atadruna ma hadha, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masahabbansa, ko kun san wannan menene? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, suka ce Allah da manzansa su ne mafi sani. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu nisa'i ahli aljanna, mafifitan matayen aljanna ne, Khadijatu bintu Khuwailid, ga Khadija nan diyar Khuwailid, wa Fatimatu bintu Muhammadin, da diyarta Fatima wato diyan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa Maryamu ibnatu Imran, da Maryam diyan Imran, wa Asiyatu bintu Muzahimin, da Asiya tsiyar Muzahim imra'atu Fir'aun, sai ya ƙara fito musu da abin fili, ya ce wadda ta zauna da Fir'auna, ta auri Fir'auna ta zauna tare da shi. To wannan hadisi an zo da shi, a isnadin shi akwai raunin gaske, sai dai wani hadisi da ya tabbata a cikin sahihul Bukhari zai iya tada shi ya ƙarfafa shi, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa kamula minar rijal kafir, kamula minar rijal kafir, wanda suka kai matuƙa imaninsu ya ɗaga sama, a cikin mazaji suna da yawa. Wato in an ce kamula, wato wanda imaninsu da akwai sauran annabta za a iya cire annabi a cikinsu, to a maza akwai su da yawa, shi ne mutum ya kai matakin siddiq. In an ce mutum ya kai siddiq, wato ka ce so kamar matakala ne na bene, soran kafa ɗaya da ya ɗaga ya ɗora shi kenan zai zama annabi. To maza wanda Allah ya azurta su da imani nagartacce suka kai siddiqai, to suna da yawa, shi ne kamula minar rijal kathir. Walam yakmulu minan nisa, amma mata ba a samu wanda suka irin wannan fit ɗin ba, illa Asiyatu imratu Fir'aun, manzo Allah ya ce sai Asiya iyan Fir'aun, wa Maryamu ibnatu Imran, da Maryamu iyan Imran, wa Khadijatu bintu Khuwailid, da Khadija diyar Khuwailid. Waton wa inna fadl Aisha ala nisa ka fadl sarid ala sa'ir ta'ami, falalanna na Aisha akan sauran mata su kuma kaman bambancin abincin da ake ce masarid ne akan sauran abinci. Wannan abin da muke so mu tantance wannan riwayan, sai ta so ta karfafa wancan riwayan, ita ma wannan riwayan ba ita ba ita ce kadai ba, wata riwayan ya ce ne walam yakmul minan nisa illa arba'un, wato ba a samu matan da suka kai wannan mataki na fik su ma suka kai siddiqai ba sai mata guda hudu. Sai ya kawo Asiya, ya kawo Maryam, ya kawo Khadija,
sai kawo nana Fatima abinna radiyallahu anhum ajma'in, radiyallahu anhunna ko ajma'in. Wato waɗannan mata guda hudu a cikin mataye ba samu mata kamar su ba. Allah da kanshi ya ce ji Maryam ko wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am wa ummuhu siddiqa, ita maman annabi annabi Isa siddiqa ce, inda ana ba mace annabta guda ta samu wannan kambu na annabta. To waɗannan wannan aya guda biyu suna da ɗan bambanci da juna, wataƙila shi yasa Allah bai haɗa su wuri guda ba. Ita Maryam bata zauna ƙarƙashin fajiri ba, bata ma yi aure ba. Sannan cikin dalilan da ya sanya aka tsare aka yi bayanin ahsanat farjaha, saboda na farko dai Yahudawa al'ada zanna ta yaɗu gare su, sun yaɗa ta, ta zama musu jiki. Na biyu kuma da ta zo da ɗa ba tare da miji ba, kaga tana da buƙatar shaida cewa ba zanna ta yi ba, domin ita tana zaune ne a masallaci, an bada ta sadaka don ta yi gyaran masallaci, lokaci guda ta ji cikinta ya motsa, ta ɗauka tana buƙatar zagawa ne, ta ɗauki abin zagawa, ta ɗauki ruwa a salka, ta saba ta shiga daji don ta je ta zaga. Da ta shiga daji, abin da ya faru ya faru. A cikin wannan dajin, a wannan yinin, mala'ika ya zo ya same ta. Ashe wannan juyawan cikin ba juyawan ciki ne na buƙatar zagawa ba, a juyawan ciki ne na yanayi na cewa za ta tashi daga wani mataki na rayuwa zuwa wani mataki na rayuwa, wato daga yaranta zuwa balaga, domin mace tana balaga da fara haila. To a cikin wannan yanayi, mala'ika Jibrilu ya zo ya same ta wannan wuri, ya ce kuma Allah na mata bushara da ɗa. Saboda haka ita Maryam ranar da ta fita, ranar ta balaga, ranar ta samu ciki, kuma a ranar ta haihu ta dawo da ɗan. Saboda haka ba wai ta ɗauki ciki ne ta yi ruku-ruku da shi a masallaci tana shara ko ta yi watanni ba, a'a, ranar da ta fita wannan daji da su ta ji cikinta ya motsa da take raye zagawa ne, ranar mala'ika Jibrilu ya zo, ranar ya yi busa, ranar kuma ta samu ciki, ranar kuma ta haihu. Iyaka daga ɗaukar salkarta ta je ta zaga sai gata ta dawo da ɗa. To amma kaga ita Asiya ta zauna ƙarƙashin fajiri, wannan ya nuna idan kai namiji, idan mu maza muka lalace, matuƙan matanmu sun zanna kirki, wallahi ba za su cutu daga lalacewanmu ba, ba za su cutu daga lalacewanmu ba. Dama abinda aka sa su a cikin gidaje ra'iyatun fi baiti zawjiha, ta sa ido ne game da al'amarin gida, shi miji shawara kawai za ta bashi, ba a ce mace ta tsare miji ta gadin miji ba, a'a, shawara ne. Shi yasa kake ganin yanzu aksarin mata suna shiga aikin da ba a dora musu ba, suna shan wahala, sai ga mace tana bincike, har ta ɗauki wayar mijin tana bincike, tana ta sa mishi ido akan kaza, ta sa mishi ido akan kaza, bayan ba a sa ta ba. Ita shawara aka ce ta bashi, in ya firgice ko ya lalace, ita ta tsayu akan addini, ta natsu, lalacewarsa ba zai cutar da ita komai ba, kamar tun daga misali Allah ya buga shi. Sannan waɗannan ayoyi duka guda uku in ka haɗa su, wato suna fassara cewa duk alaƙanka da mutumin kirki, duk yanda alaƙanka yake da mutumin kirki, to kai ta kanka alaƙar shi ba za ta amfana da kai komai ba, in baka nutsu ka riƙe Allah ba. Shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce ma nana Fatima radiyallahu anha, ki tambaye ni daga cikin dukiyana abinda kika ga dama, ba zan iya kare miki komai ba a gaban Allah subhanahu wataala, ba abinda zan iya tsarewa a gaban Allah subhanahu wataala don in kare. Saboda haka nan, wato kaga kusantanta da kasancewar ta diya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato bai sanya manzon Allah ya bata dama ta shantake ba, kuma da ta shantakewan to shantakewan ba zai mata amfani ba. Kuma wannan yana nuna duk yadda alaƙa take. Al-Qur'ani ya zo da misalin akan samu ɗa na kirki mahaifi ya zama watsatse, kamar annabi Ibrahim alaihi salam da mahaifinsa, akan samu mahaifi nagartacce, ‘ya’ya su zama watsatsu, kamar yadda aka samu da shi dai annabi Nuhu ɗin da ɗansa. An gane ko? Saboda haka darussan da suke cikin wannan sura a dunƙule daga farko har ƙarke, sura ce mai muhimmancin gaske, don tana da alaƙa da iyali da rayuwar gida. An fara da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, rayuwar cikin gida ne, sannan aka buga misali na alakan iyaye da yaya da abin mata da mazaje, kamar yanda muka kawo misalin kuma yaya da iyaye, kirkin wani ba zai shafi wani ba, sai shi ma wannan din ya kwaikwayi wannan kirkin, ya zama mutumin kirki. An gane ko? Na bismillah.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو عسير.
نعم. Wannan sura ita ce sura kenan ta 66 da muka yi ko sura tana muka karanta baya 66 sura ta 67 abin a cikin alqurani mai girma abin rawa Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Abi Huraira radiyallahu an qala yake cewa inna suratan fil qur'an lalle akwai wata sura a cikin alqurani 30 ayatan ayoyin ta 30 ne shafa'at li sahibiha hatta gufira lahu ta nace wajen neman ceton ma'abocinta har aka gafarta mishi sai ya ce ita ce tabarakallazi biyadihi almulk wannan asarin hadisi a sabu sunan guda hudu suna da shi imamu tirmizi ya ce hadha hadithun hasanun hadisi ne lafiyayye akwai riwayan tabarani wanda hafizu ziya almaqdisi shi ma ya fitar da wannan asari daga anas ibn malik wanda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suratun fil qur'ani khasamat an sahibiha hatta adkhalathu al janna tabarakallazi bi yadihi al mulk a riwayan ziyaul maqdisi wanda anas ibn malik ya samu daga anas ibn malik yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce akwai wata sura a cikin al qur'ani tana da ayoyi 30 tana tsaye takan yi tsaye ta tabbatar da ma'abucinta bai shiga cikin wuta ba wato ta ce toshi wato ya shiga cikin gidan aljanna wato kenan koda yayi kurkuku wannan suran za ta tsaye ta tabbatar da an ba ta ceton shi kuma ta mishi jagora zuwa gidan aljanna Allah kai mana rahama baki daya wannan sura ta ce tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ya ce tabaraka wato kasura barakatuhu albarkokin sa wato albarkokinsa ya zubo su da yawa wane ne wanda ya zubo albarkoki da yawa allazi bi yadihi almulk wannan wanda ya mallaki mulki ko kuma ya mallaki halittu ko ya mallaki sama da ƙasa da sarrafa su wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah subhanahu wataala ɗin da ya mallaki kowa da komai to me iko ne akan ya mallaki kowa da komai kuma ya sarrafa shi yadda yake so allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi wannan wanda albarkokinsa suke da yawa shi wannan wanda ya mallaki sammai da ƙasai yake sarrafa shi yadda ya ga dama shine wanda ya halicci rayuwa ya kuma halicci mutuwa shine ya halicci rayuwa ya kuma halicci mutuwa wato anan wurin allazi khalaqal mauta wanda ya halicci mutuwa wal hayata ya kuma halicci rayuwa wato akwai wata aya da Allah subhanahu wataala yake bayanin cewa kowa zai mutu sau biyu ne kuma zai rayu sau biyu zai mutu sau biyu zai rayu sau biyu wato abinda ake ce ma mutuwa shine babu haka ne ko shine babu wato mutun ya taso ne asali daga babu to sannan kuma sai ya kafe shi aka same shi to ana nan kuma za a zo wani lokacin da babu zai mutu to sannan kuma za a sake tashi wannan zahirin qur'ani ya tabbatar da wannan Allah shi ya same ya samar da ku lokacin da babu sannan kuma zai karbi ranku kuma zai sake tada ku an gane ko Allah ya ce mu ke mu kenan nan da yace shi ya halicci babu sannan kuma ya halicci rayuwa ashe da asalin mu nan dubban nan kuma ba wani abu ne wanda zai zama ba'id ba in shekarun bayan nan kadan duka nan ba kowa kuma da za a yi dan hakuri kadan nan gaba kadan shi ma dai ba kowa daga babu ne muka sa abin nan Allah ya samar da mu an gane ko shi sanya yace allazi khalaqal mauta shi ya halicci babu baka wal hayata sannan kuma ya halicci rayuwa sai gaka sannan kuma zaka mutu sannan kuma za kuma sake tada kai me ya sanya yayi rayuwa haka babu da kuma samu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan yi muku jarabawa ya ga a cikin kuwa zai kai ta aiki baka aka samar da kai kuma ka sani za a sake rasa ka kuma za a samar da kai to tunda rayuwa guda biyu ne babu da samuwa da babu da kuma wata samuwar to mutum yayi bakin kokarin shi ya ga yayi ya ci jarabawa wanda Allah subhanahu wataala yayi masa Allah ka sa mu ci jarabawa kuma kamar yadda muka ishara ba fa kai zaka zabi irin jarabawan da Allah zai ma ba Allah zai zabi jarabawan da zai maka a lokacin da ya ga dama kuma zai jarabce ka don Allah ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ko thumma ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum mutuwa nawa rayuwa nawa mutuwa biyu ko rayuwa biyu kaifa takfuruna billahi yaya kuke mutunci ga Allah wa kuntum amwatan da kun kasance fa babu fa ahyaakum allazi khalaqal mauta wal hayata sannan me thumma yumitukum sannan zai sake kashe ku sannan me thumma yuhyikum sannan zai rayu wannan ya nuna kowa zai mutu so biyu zai rayu so biyu ne wato mutu ko da ke mutuwa zai mutu so biyu zai rayu so biyu abin da kake mutuwa babu ai mutum ya mutu akan ce ashe an yi rashi haka ne ko to Allah da kanshi yace kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum yaya za ku mutunci ga Allah subhanahu wataala bayan da ba ku sannan ya rayar da ku sai ya samar da ku wannan shine halin farko bayan babu sannan sai aka samu rayuwa sannan za a sake maimaita irin wannan matsayin thumma yumitukum thumma yuhyikum sannan zai sake rasar da ku ya zama babu sannan kuma zai sake tada ku ashe rayuwa guda biyu wato mutuwa da rayuwa mutuwa da rayuwa to yayi haka ne aka yi so biyu domin ku yi aiki ku yi kokari in ya jarabce ku ku yi fatan ku ci wannan jarabawa ba rayuwa guda daya ke wa huwa al-azizul ghafur shi Allah subhanahu wataala al-aziz mabwayi ne al-ghafur wato mai gafara an gane ko na'am allazi khalaqa sab'a samawatin shine wanda ya halicci sammai guda bakwai tibaqan wata kan wata sammai guda bakwai wata kan wata ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin sannan a wannan halitta na Allah subhanahu wataala baka ga wani rauni ba tafawut wato baka ga wani wuri wanda ke da matsala ba a cikin halittan sama din farji albasara kalli halittan sama hal tara min futur shin kaga wani rauni ko kaga wani lalacewa wato duk abu galibi idan aka ya zama yana da girma lokaci kadan sai ka same shi ya canza to kuma kaman halittan sama da baka gaje shikin ta ba kuma har yanzu ta zauna a haka nan kai ka san akwai ikon Allah subhanahu wataala a cikin ta nan wurin allazi khalaqa sab'a samawatin mallan ya wani dogon bayani ne na so in samu tattara shi na ga dai ba zai hadu mun wuri guda ba amma dai a dunkule wato malamai sun tattauna hal hunna mutawasilatun bima'ana annahunna ulwiyatun ba'dhunna ala ba'din aw mutafasilatun bainahunna khala wato malamai sun tattauna akan cewa da aka ce tibakan wata kan wata ana nufin daga wannan sai aka dora wannan akan wannan sai aka dora wannan akan wannan sai aka dora wannan akan wannan wasu ce eh haka sama take wasu kace a ba haka sama take ba saboda hadisin Isra'i hadisin Isra'i da Mi'raj Isra wal Mi'raj Isra tafiyan dare da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka hawo sama kowace sama idan an je manzon Allah yakan ce in muka fita sai ko mu tafi wata sama ashe ba tana kanta bane an gane ko har aka tambaye shi menene nisan kuma ya faɗi nisan tsakanin kowace sama ya faɗi nisan wannan saman da wannan ashe sai ba san wato wata na kan wata ne amma ba manna suke ba a rabe suke wato Allah ya kai mutuka a girma da iko kuma dukan sunan ba wanda ke digin shiki haka suke tsaye ko babu wata tafawut ba a samu wata rana wata ta zoba wata ko wata ta gaji ko kuma dadewanta da take a saman ya sa ta tsofe ba Allah ya ce duba sama mutum ya daga kanshi ya kalli sama ya gani sun marji il basara karrataini mutum ya maimaita kallo ya ta maimaitawa karrataini za ka ga malaman tafsirai suna rubuta cewa ba wai ya kalla ya dawo ya kalla so bi ba ya ta kallo yanqalibu ilayka al basaru qasian wa huwa hasir kallon da kake musamman zai dawo ma domin abu kana ta kallon shi kana ta kallon shi in dai sama ce zaka kura ma ido to can jima zaka ga gishi sai kuma kaga baka gani shine qasian wa huwa hasir an gane ko walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya
walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
نعم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بأنا ما قلنا أكان سردين سمانية بني الله يأتي حقيقة سمان دنيا وتمنقى وتا saman duniya bi masabiha da kutullu wata suran yace inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib ko uhibda min kulli shaytanin marij wato mun kawata saman duniya bi masabiha da kutullu wadannan kutullun waja'alnaha muka sanya ta rujuman li shayatin abun jifa ga kangararrun shaytanu kangararrun aljannu wa'atadna lahum 'adhaba sa'ir su kuma waɗannan kangararrun shedanun da ake harbo su to Allah ya musu tattalin azaba as-sa'ir azaba mai kuna mai tsananin zafi wa ya tabbata a dogon hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma ayoyin alqur'ani cewa akwai shedanu masu zuwan satan ji sama saman duniya idan Allah subhanahu wataala ya shirya ayyuka mala'iku suna yawo akan girgije kamar yanda manzo Allah ya bayani a hadisin sa suna yawo a sararin samaniya kowanne na tattauna ayyukan da aka bashi wasu mala'ikun shirare aka basu wasu mala'ikun tafiya da girgije aka basu wasu mala'ikun kaza ayyuka da iri-iri da aka dora mala'iku to suna tattaunawa to shedanu sukan hau junan su wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan su tafi sama idan sun je mala'ikun suna tattaunawa to sukan tsuntsunci abin da suke iya tsunta to irin wannan suke tsunta amma ba sa iya tsunto wahayin da aka ba mala'ika Jibril ya zo ya sanar da wani mutum Sheikh Muhammad Salih Usaimin ya tattauna akan wannan matsalan cewa wai shin waɗannan aljannun me suke iya samu satani suna iya satan suna iya jin kowane irin magana ne sai ce a'a abu biyu ne da mala'iku sukan tattauna koko aka Allah yakan sanar da mala'iku akwai wanda yake wahayi ne sako ne zuwa ga wani wanda yake ba mala'ika Jibril alayhi salam wannan babu iblis din da ke iya satan wannan sakon mala'ika Jibril shi kadai yake ba kuma shi kadai ya sani kuma shi kadai zai taho da wannan ya isar da shi zuwa ga wanda aka sa shi isar da shi zuwa gare shi ba tare da an samu matsala ba. Amin harkokin yau da kullun mata kaza za su haihu, mata ma abin nan mutum kaza za su mutu, maza kaza, mata kaza, yara kaza, masu shekaru kaza, gari kaza, gari kaza za a yi gobara guda kaza, gari kaza za a yi ruwan damuna kaza, dabbobi kaza za su samu matsala a gari kaza. Waɗannan mala'iku masu guda wanda Allah ya kan san ya su sa ido akan harkokin yau da kullun, bishiyoyi ne, dabbobi ne, menene, to waɗannan mala'ikun suna tattaunawa su ne su kan sace wani abu. Tunda ai ko mun da muke zazzauna ko ana da mala'iku guda biyu ko hagu da dama, raqibun atid, raqibun atid, a daman ka akwai raqibun atid, a hagun ka akwai raqibun atid, wannan mai sa ido yana halarci. To haka halittun Allah duka gabaki ɗayan su mu akwai suna tare ne da mala'iku waɗanda suke gudanar da sarrafa waɗannan abubuwan gurgurdan yanda Allah subhanahu wataala ya ce su sa ido akan waɗannan abubuwan. To irin waɗannan mala'iku suna tattaunawa nan ne sukan saci abin sata sai su sanar da kuhan bokaye, sai kuma su hada da karerai, sai zama wani lokaci boka sai ya faɗi magana, sai ga kaman Qur'ani, sai ga abin ya tabbata. An gane ko? To cikin dalilan da ya sanya aka sanya taurari bayan kwalliya, to akwai jifa. A wannan littafi malam ya kawo wato fuskoki guda uku, ya ce amfanin taurari a sararin samaniya dama amfanin su guda uku. Na farko dai zinatul lisama, sannan warjuman lishayatin, sannan wa alamatin yuhtada biha, wato jifa abinan kwalliya ga sama, banda kwalliya ga sama. Sannan akwai fatbahu shihabun mubin, akwai taurari masu aman wuta, shi tauraran ba shine zai fita ba, daga jikin shi ne zai harba abin harbawa. Kuma shi abinda aka manna mashi kaman sanso ne a yau, da shedan ya zo zai sunsuno ya ga sai tafi, sai harba abin harbawa. To akwai jifan waɗannan shedanu. Sannan kuma alamat yuhtada biha, alamomi ne wanda suka san, wato a shekarun bayan an kalli taurari aka kalli sama sai ce to gari kaza na bangare kaza, an fi son ma a tafiya da daddare saboda an fi gane saitin garuruwa, musamman wanda suka taso a sahara babu tsayayyen hanya, sahara babu tsayayyen hanya. An gane ko? Saboda haka waɗannan abubuwa guda uku wato su ne amfanin taurari kamar yadda malamai suka cire. Saboda haka za mu dakata nan sai mu tashi, walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannama wa bisal masir. Abin da muka karanta daidai, Allah ya bamu ikon aiki da shi, ya bamu ladansa, inda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana, ya bamu ikon gyarawa, idan mun gyara Allah ya bamu ikon aiki da shi. Allah ya bamu lafiya, Allah ya bar mu lafiya, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya, Allah ya sa mana albarka. Na'am. Wa alaikum assalam. Na'am. Kowace irin sura banda suratul mulk, mutum ya zama sahibinta, ya iya karanta ta, ya san ma'ananta, ya aiki da ita. Sahibi, sahibin suratul mulk kenan. Ba mulk ba kowace sura, kamar Qur'ani ne gabaki ɗayan shi. In kana so ka zama a ce maka kan anta sahibul Qur'an, shine ya zama kana karanta shi kuma ka san kana sanin ma'anar shi, kana aiki da kuma kenan. Allah ya saka da kai.